Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma
jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da annobar cutar coronavirus ta bulla a larduna da kasashe kusan 220 a duniya, ta kuma shafi tattalin arzikinsu da kuma harkokin yau da kullum. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba yadda wannan cuta ta shafi harkar noma a Najeriya, da kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa ragamar shirin ga wakiliyarmu Abuja Madina Dauda. Tanjin yadda ta tattauna mana da bakin da ta gayyato mana.
Barkanmu da saduwa da ku a wani sabon shirin Noma tushen arziki tare da ni Madina Dauda a ofishin watsa shirye-shiryen muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Manyan baki na mutane biyu ne a yau. Akwai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darekta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samaru Zaria, da Dr. Shu'aibu Madugu, darekta a majalisar binciken harkokin noma ta tarayya. Ina muku maraba da zuwa ofishin muryar Amurka da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Coronavirus wata cuta ce da ta faru a duniya baki daya a farkon wannan shekara, tun daga kasar Sin ko kuma kasar China ta samo asali. Wannan cuta ta shafi tattalin arzikin kasashen duniya da dama, ciki har da Najeriya. Yanzu a wannan tattaunawa da za mu yi da Farfesa Muhammad Fatuji Ishaku da Dr. Shu'aibu Madugu, za mu yi ƙoƙarin warware zare da abawa akan yadda ɓullar cutar ta shafi harkar noma, da yadda a yanzu ake fargabar yiwuwar ɓullar yunwa a ƙasa baki ɗaya bayan dogon lokaci. Waye Allah a wannan lokaci na korona ne ko bayan an rabu da cutar? Yaya manoma za su yi amfani da dabarun zamani wajen yin noman rani domin a magance ƙalubalen yunwa da ake tsammanin zai mamaye ƙasar a bayan cutar coronavirus? Zan fara da kai Farfesa Muhammad Faguji Ishaku. Farfesa, kowane ƙarin haske za ka yi mana akan wannan matsala da kowa ke tsoron shi a yanzu?
Alhamdulillah, matsalan nan da kika ambata matsala ce wacce take a zahiri, ganin ma dai abin da ya faru. Bacin ma ita wannan annoba ta COVID-19 da ta shafi duniya da kuma ƙasarmu Najeriya, akwai kuma canjin yanayin damina ita ma da ta samu ambaliyar ruwa a wurare daban-daban. Idan aka hada tasirin da waɗannan abubuwa guda biyu suka yi, hakika harkar samar da abinci a ƙasa zai dan ba da tsoratarwa. Kuma gaskiya ne hakan shi ake fuskanta a waɗansu wurare. To amma abin murna shine ba dukkan wurare ne wannan al'amari ya shafe su ba, duk da cewa an samu ambaliya na ruwa. Sannan kuma ita wannan cuta ta COVID-19 ta kawo katsalandan, musamman ma wajen harkar rarraba kayayyakin da ake amfani da su domin a inganta noma, wato kamar su taki da sinadarai da ake amfani da su a watsa wajen yin noma, ya kawo tsaiko wajen rarraba su a kan lokaci. To amma banda wannan, akwai wurare da dama da akasari an ci gaba da harka na noma, domin ita wannan annoba ba ta yi tasiri ba har sai zuwa kaman zuwa watan uku zuwa watan hudu kamin faduwar damina. Faduwar damina cikin taimakon Allah, an samu abubuwa sun fara dan warwarewa, manoma sun fara harkan nomar. Amma dai akwai tseko da ya jawo. Binciken da aka nuna na kiyasin abin da aka noma bana, wanda kwanan nan wata cibiya wacce take makociyarmu ce ta bullo da alƙaluman, sun nuna cewa a zahiri duk da cewa an samu ragowa daga yadda aka samu bara, amma har yanzu an samu ƙarin kusan misalin kashi 10 daga cikin 100 na bunƙasan noman kayan abinci a ƙasar nan. Wato kenan, duk da cewa akwai tsorace-tsorace da ake ji a wurare da dama, amma kuma samun yawaitar ruwan sama da kuma manoma yadda suka rungumi dabarun aikin noma na zamani, wannan ya ƙare rage tasirin, muguwar tasirin da waɗannan matsaloli guda biyu ne bayani a kansu.
To, Profesa, na ji bayaninka. Yaya za a yi a cike giɓin kuma da ake gani, Farfesa?
A ganin mu, noman ramini shi ma zai ba da mafita. Kusan duk wani amfani da aka sani kama daga shinkafa, masara, wake, auduga, dawa, gero da sauransu ana iya noma su da rani. Sai dai kawai ba kowane wuri ne ake samun ruwan da za a yi ban ruwa da shi har ya banya ta haɓaka ba. To kiran da nake yi shine wurare kamar wurare da ake da madatsun ruwa da kuma shirye-shirye na noman rani da ake yi, to ya kamata a sadaukar da kaso mai yawan gaske wajen noma kayan amfanin gona maimakon kayan marmari da aka saba noma da su domin a samu a yi sauri a cike wannan gibe a gurguje kenan.
Bari in dawo ga Dr. Shu'aibu. Wani ƙarin haske za ka yi min akan wannan batu na tasirin annobar coronavirus akan kayan abincinmu?
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da amsar wannan tambaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakiliyarmu Abuja Madina Dauda, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Shine ta da mu sannan na